الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ci gaba da tafsirin mu na wata Ramadan shekara 1446 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da shekara 2025 miladiya. A yau insha Allah za mu yi majalisi na 6, kuma muna cikin suratul anfal. Jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 30, yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 31, inda Ubangiji ta'ala yake cewa وإذا تتلى عليهم آياتنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace idza tutla alaihim ayatuna, su kafirai idan aka karanta musu ayoyinmu, kalu sai su ce kasami'na, mun ji, lau na sha'u da mun ga dama, la kunna mithla hadha, mu ma da za mu faɗi irin wannan. In hadha illa asatirul awwalin, wannan ba komai ba ne face tatsuniyoyi na mutanen farko. In an karanta musu alqur'ani izgilanci suke suna cewa to sun ji ɗin, ai su ma in sun ga dama da su iya irin wannan. In dai tatsuniyan mutanen farko ne, to su ma suna da tatsuniyoyi da suka tara da su wannan tatsuniyan. To wannan girman kai ne da taurin kai, amma sun tabbata alqur'ani daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. A cikin suratul furqan Allah ta'ala ce wa qalu asatirul awwalina iktatabaha wa hiya tumla alayhi bukratan wa asila. Suka ce alqur'ani wato tatsuniyoyi ne na mutanen farko manzo Allah ta sama je ya kufa a cikin wasu littattafai, ana masa imla'i safe da yamma. Kuma sun sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai iya rubutu ba, bai iya karatu ba, to ta yaya dai ya kufa a wasu littattafan da ba? To sun sani cewa ƙarya suke yi. To saboda ƙaryansu da taurin kansu, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kalubalance su hasso uku, ko a matakai guda uku a kansu zo da irin alqur'ani. Idan suka ce ƙirƙiran alqur'anin aka yi, to su ma su ƙirƙiro. Su ma larabawa ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake balarabi. To me yasa ba za su kirkiro nasu littafin irin alqur'ani ba? Ba za su iya ba. Ubangiji ta'ala ya kalubalance su su zo da irin wannan alqur'ani. Allah ta'ala ce qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha alqur'ani la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin zahira. Ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, da mutane da aljani da su hadu a kan su zo da irin wannan alqur'ani, da ba za su iya zuwa da irinsa ba ko da shashin suna taimakon shashi. A ce mutum da aljan duk duniyan nan su haɗu, malamansu, ƙwararrunsu, masu iliminsu, masu rubuce-rubucensu su haɗu su zo da irin wannan alqur'ani, ba za su iya ba. Sannan an ƙalubalance su yau shekara 1450 a kan su zo da irin wannan alqur'ani, ba su zo da shi ba. A sai inda ƙirƙiransa aka yi, da wani yanzu ya ƙirƙiro irinsa, ya rubuta wani littafi mai fasaha da balaga irin alqur'ani. To amma babu wannan, saboda ba ƙirƙiro shi aka yi ba. Da suka kasa kawo alqur'ani izu 16 sura 114, sai Ubangiji ta'ala ya ƙalubalance su zo da sura 10 kawai. أم يقولون افترى قل فأتوا بأشر صور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. سنة سوى كاكر كروى القرآن ني وبنجي تعالى تو su zo da sura goma mana irin sa wayanda aka kirkiro su ma su je su kirkiro sura guda goma idan har da gaske suke yi kuma su je su kira duk wanda za su iya kira na goma kansu abubuwan da suke bauta su taimake su su zo da sura goma kawai irin alkur'ani ba za su iya zuwa da irin alkur'ani ba su waye suke surutu ne a bayan mutane ne me faru sai hakuri mana saboda haka ba su iya zuwa da sura goma ba wanda suka kasa sai ubangiji ta lace su zo koda da sura guda ɗaya ma mana irin alkur'ani koda sura da tafi gajetta suratul kautsar mai aya uku kawai inna atainakal kautsara su zo da wani abu irin alkur'ani irin sura kwaya ɗaya irin na alkur'ani kuma karama gajeruwar sura nan ma ba su iya ba Allah ta lace wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mithlihi wa da'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin bangiji ta lace idan kuna shakka cewa alkur'ani nan ba daga Allah yake ba to ku zo da sura ɗaya mana irin alkur'ani ku je ku kira waɗanda kuke bautawa su taimaka muku ku zo da irin sa nan ma ba su iya ba walan yarfa'u li zalika ra'sa ko ma alama ko gudama ba su yi ba ko da sun san cewa ba da su iya ba ko da sura mai aya uku su ce ga ta nan irin alkur'ani su kawo mai fasaha da balaga irin na alkur'ani ba su iya ba to shine ubangiji ta'ala a ƙarshe ce musu fa illan taf'alu walan taf'alu fattaqun nar allati uidda lil kafirin idan kun kasa a yanzu ku zo da irin alkur'ani ko sura da irin alkur'ani to har abadan abada ba za ku iya ba babu ranan da za a ce za ku iya har duniya ta tashi to ku ji tsoron wutan da aka tanade ta zon kafirai to da haka maganar cewa za su iya kawo irin alkur'ani ƙarya ne kuma an kalubalance su su kawo ba su kawo ba idan dan adam ya kasa zuwa da irin alkur'ani wannan yana tabbatar da cewa alkur'ani daga Allah ne wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin to da haka alkur'ani saukarwa ne na ubangijin talikai Allah ta'ala shi ya saukar da alkur'ani kuma ya aiko mala'ika jibrilu da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zalikal kitabu la raiba fi babu shakka a cikin alkur'ani cewa daga Allah ne subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala ji
wa id qalu allahumma in kana hadha huwa al-haqqa fa amtir alayna hijaratan min as-samaa' إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون
وبنجي تعالى يتي وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندي وإذ كأمتي يا عند قالوا كافر سكتي اللهم يا الله إن كان هذا هو الحق من عندك إذن ونن يا كسن تشيني قستيا دقا وجنكا فأمطر علينا حجارة من السماء kai mana ruwan duwatsu daga sama a wi'tina bi azabin alim ko kuma ka zo mana da azaba wanda take mai ratsi wato cewa suka yi idan alkur'ani nan daga Allah ne to Allah ya musu ruwan duwatsu ko ya zo musu da azaba mai ratsi kaman a saukar musu wuta daga sama wato wannan sun faɗa ne ba wai ba su san cewa alkur'ani daga Allah ba ne sun yi ne saboda mai su wautar da hankulan mutane kamar ma cewa su suna da tabbacewa Qur'ani nan ba Allah ne ya saukar da shi ba suka ce idan Allah ne ya saukar da shi to azabar Allah ta sauka a kansu kuma gashi azaban ba ta sauka a kansu ba sannan akwai abubuwa guda biyu abu na farko dai Allah ta'ala baya saukar da azaba sai in lokacin ta yayi kiran mai kira bare sa ya saukar da azaba ba cewa a saukar da ita a saukar da ita bare sa azaban ta sauka ba sannan kuma abu na biyu shine nuna cewa kamar babu shakka cewa alkur'ani ba daga Allah ba ne kawai alkur'ani wani abu ne manzo Allah ta ba ya kirkiro shi tun daga shi sun roki a saukar musu da azaba idan alqur'anin daga Allah ne kuma azaban ba ta sauka ba sai azaban tana da lokaci shi yasa Allah ta'ala bai saukar da ita mun yi wani mutum anan wanda ya dinga biyowa ya zo garin ne ya dinga yawo anguwa anguwa yana tsora qur'ani a kansa yana cewa sunnonin manzala sun yana cewa in gaskiya ne Allah ya ragargaza shi Allah ya dagadaga da shi abubuwa ne bid'a da sauransu yace in ba gaskiya bane Allah ya dagadaga da shi Allah ta'ala ya kyale shi bai dagadaga shi ba a lokacin ya halakar da shi to amma bai ga daman ya halakar da shi ba ya kyale shi amma da ajali ne kaga komai yana jiran lokacinsa ne to shi yasa nan ubangiji subhanahu wataala bai amsa musu take ya saukar musu da azaba ba wanda ya faɗi wannan magana shine annabi bin haris da abu jahal da sauransu su suka dinga wannan domin su wautar da hankulan mutane suna cewa in gaskiya ne Allah ya tsoro musu azaba da abin da ya kamata su ce allama in kana hadha huwa alhaq min indika fahdina lahu wa waffiqna littiba'i da sai su ce ya Allah in alqur'ani nan gaskiya ne ka shiryar da mu mu yi imani da alqur'ani kuma ka dakatar da mu mu bi alqur'ani ai mai neman shiriya haka zai faɗa ko ya Allah idan alqur'ani gaskiya ne Allah ka sani imani da shi kaga wannan shi ne san mutumin da wato ko kuma yaro da sarki ya tura shi zuwa ga wani mai sihiri yake ratsewa wajen wani malami yana jin irin magana ta kauci wanda yanzu yana son ya gane gaskiyan aina take me yace yace ya Allah idan al'amarin wannan malamin nan da yake kira na zuwa ga tauhidi gaskiya ne Allah ka kashe wannan dabba sai nada kibiyar sai har ba sai kashe dabba to kaga wannan shari'a yake ne ba cewa ya Allah yan al'amarinsa gaskiya ne ka halakar da ni ba zai faɗi haka ba mana Allah ya sa in gane mai neman gaskiya ta ke ya Allah in wannan gaskiya ne Allah ya sa na gane amma ba za ka ce wai Allah ya halakar da kai ba wannan kafirai ne suke irin wannan da kuma ainihin wato yan bid'a saboda gaggawan wato ruɗa mutane da kuma hayaniya a cikin suratul ankabut ubangiji ta ala ke wa yasta'jilunaka bil azab walaula ajalun musamman laja'ahumul azab wala ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yashkurun suna cewa ka zo musu da azaba da gaggawa Allah ta'ala ce ba don wani lokaci na musamman da muka sanya wa halakansu ba da halakan ta zo musu kwadon ba tare da sun sani ba amma duk abin da Allah yake akwai lokaci ne so da ka inna Allah la yumli lil zalimi hatta idza akadahu lam yubditu Allah yakan saurara wa azzalimi ko me ka sabon Allah ba zai kama shi a take a lokacin ba amma faran da Allah ta'ala ya kama shi ba zai kubuce masa ba yasa yake cewa inna Allah yumli wa la yuhmil Allah yana jinkiri ne ba yana sharewa bane ba yana bari bane a yana jinkiri daga baya ubangiji ta'ala sai ya kama mutum ya dandana masa hudansa sun fadi irin wannan a cikin suratul sad kamar yadda Allah ta'ala ce wa qalu rabbana ajjil lana qiddana qabla yawmil hisab duka ce ya Allah azaban da ake fada za a yi a lahira azaban da ake cewa duk wanda ya kafirci za a yi masa a lahira suka ce ya Allah ka ba mu namu rabon tun a duniya wai Allah ya musu azaban tun a duniya su gani ba sai an je lahira ba amma duk da haka ubangiji ta'ala ai bai turo musu azaban lahira ba ta duniya ne dan dandana musu kuma suka shiga ukun su kuma suka halaka to da haka ubangiji ta'ala baya gaggawa a cikin wato ainihin al'amarinsa sai Allah ta'ala ya ce wa ma kana Allahu yu'adhibuhum wa anta fihi Allah subhanahu wa ta'ala ba zai azabtar da su ba alhalin kana cikin su ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai Allah bai taba halakar da wata al'umma tare da annabin ba idan zai halakar da su to sai ya tseratar da annabin sannan ya halakar da su da za a kifar da alqariyar Sadum ai sai da aka sa annabi Lutu ya fita daga garin tukunna sannan malaka Jibril ya tsibi alqariyar ya kifata ya kifar da ita a kasa haka da za a wato ainihin halakar da fir'auna da jama'arsa a cikin kogi ai sai da annabi Musa ya haura kogin shi da jama'arsa sannan fir'auna ya shiga tsakiya ruwa ya hade da su to da haka matikar kana cikin su ya rasulullah ba za mu azabtar da su ba sannan wa ma kana Allahu mu'azzibahum Allah ba mai halakar da su bane wa hum yastaghfirun alhalin suna neman gafara mana matikar akwai musulmi a cikin su da suke istighfar suke neman gafara to ba za mu halakar da su ba inji manzon Allah sallallahu inji ubangiji subhanahu wa ta'ala haka yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan gatar Abdullah ibn Abbas yace ubangiji ta ya ba su amana guda biyu aminci guda biyu aminci na farko kasancewa manzon Allah ta sama a cikin su aminci na biyu kuma istighfari yace to manzon Allah ta sama ya tafi yanzu abin da ya rage shine istighfari matakar akwai istighfari masu istighfari to ba za a halakar da wannan al'umman ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a wani masallaci da ake ce masa masjidu bani muawiya ina nan a madina a gabar da masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yanzu ana ce masa masjidul mustajaba yayi addu'a guda uku yace ya Allah karka halakar da wato al'umma na da fari ya zama an dauke musu ruwa su halaka da sababin wannan ya Allah karka halakar da al'umma na kamar da ka halakar da al'ummar da suka gabata da ruwan tufana ko da ainihin tsawa ko da iska ko makamancin wannan ubangiji ta'ala ya ce ya amsa masa duka guda biyu sai na uku ya ce ya Allah karka halakar da al'umma na a karka sanya yaki a tsakanin al'umma na ya zama musulmi yana yakan musulmi musulmi yana kashe musulmi ubangiji ta'ala ya ce wannan kan ba zan amsa maka ba saboda har duniya ta tashi za a dinga samun musulmi yana kashe musulmi saboda haka wannan addu'an ba a karbe ta ba amma manzo Allah ya yi ta kashe ni la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd kada ku zama kafirai bayana ko kamar kafirai shashin ku na dukan wuyan shashi kafirai su suke kashe juna amma yanzu musulmi ma suna kashe wato ainihin junansu wannan duk alama ne na tashin alkiyama ubangiji ta'ala yake matikar suna istighfari ba zai halakar da su ba wannan shine yake nuna sai istighfari maganin bala'i ne wanda ma musibin tana samun mutane da sabbi laifukan su wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum ya ku an kasi duk abin da ya same ku na musiba ko ka jawo kanku kuma ubangiji ta'ala yana yafe da yawa ma yana yafewa ba don haka ba da kullun a cikin bala'i mutane su to shikenan idan suna istighfari suna tuba zuwa ga Allah ta'ala to Allah ta'ala zai dauke muku su azaba kai duk abin da mutum yake nema a duniya yarke istighfari bala'i ne ya same ka astaghfirullah ka kaddara laifukan gare wata masiba ne ta samu al'umma su kaddara laifukan su ne su yi ta istighfari wani abu kake nema wajen Allah ta'ala ka ji zincin istighfari annabi nuhu ya gaya mutanensa kamar yadda zuwa suratu nuh yace wa qultu astaghfiru rabbakum إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا النبي يوسف النبي نوح يجا متاني سيتناش موسى كنيمي غفارا أبنجيجن كنيمي غفارا أبنجيجن إذن كني هكا أبنجيجي سبحانه وتعالى مي غفارا نزي يا زي 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 غفار تامكم فنزي دينغا أيكمكم دروان سما صدق دوه إن سكشي جتكم فريد ya zamana babu ruwa sun shiga masifa na damuna to su koma istighfari yursilu samaa alaikum midiraran Allah zai aiko muku da ruwan sama a maimaice ruwan sama mai yawa wannan ya zugo wannan ya sake zugowa sannan zai kara muku arziki in talauci ya addabi mutane shi ma masifa ne bakin talauci to a dinga istighfari ana koma zuwa ga Allah ta'ala yunwa tsadar rayuwa to a dinga istighfari Allah ta'ala ce zai kara muku dukiya sannan zai ba ku yaya ba ku da yaya ku dinga istighfari ubangiji ta'ala zai ba ku yaya masu albarka sannan zai sanya muku koramu wanda za su dinga rike ruwa ku dinga sha kuna sha da dabbobinku kuma kuna noman rani kuna samun arziki duk istighfari yana kawo wannan saboda in ka ga masifa ta sauka to laifi akai wa Allah ta'ala dubanmu ne yawa istighfari kuma yakan sa Allah ta'ala ya yayi wato ainihin laifuka da zunubai saboda haka mu ji tsoron Allah mu koma zuwa ga Allah ta'ala a cikin dukkan abin da muke nema mu dinga ganin kawunan mu masu laifi ne kuma mu tuba zuwa ga Allah ta'ala mu marere cewa Allah ta'ala duk wani matsala da muka hango Allah ta'ala zai kare mu duk wani bala'i Allah zai dauke mana duk abin da muke so ubangiji subhanahu wataala zai yi mana yanzu ma muna cin albarkatin masu istighfari ne daga cikin bayin Allah ke sa ubangiji subhanahu wataala yake dauke mana masifu da yawa sai Allah ta'ala ya ce
وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون.
Ubangiji ta'ala yace wa ma lahum, me zai hana Allah yu'azzibahumullah, Allah ta'ala bai zai azabtar da su ba, me zai hana Allah ta'ala ya azabtar da su, su kafirai wa hum yasudduna 'anil masjidil haram, su suna hana mutane zuwa masallaci mai alfarma shine dakin Kaaba, suna hana aje umra, suna hana musulmi kewaye dakin Kaaba, wa ma kanu awliya'a, ko ba su kasance masu jibintan masallacin ba, ba su cancanci su jibinci masallacin ba, don abinda suke cewa suna cewa ai masallacin nan su suke ɗaukan ɗawainiyarsa, su suke kula da shi, saboda haka sai wanda suka ga dama za su bari ya zo ya shiga masallacin ka ba ya yi umra ko aikin haji ko ya yi tawafi. Allah ta'ala ya ce ba su cancanci haka ba, shi ne wa ma kanu awliya'ahu, ba su cancanci su zama masu jibintan wato ɗakin Kaaba ba, in awliya'uhu, lalle masu jibintan masallacin Kaaba da ɗakin Kaaba masu kula da shi ba su kasance ba illal muttaqun, face masu tsoron Allah, masu tsoron Allah ne ya zamana ya cancanta su kula da ɗakin Kaaba domin su bar masu ibada su je su yi ibada. Walakinna aktharuhum la ya'lamun, sai dai mafi yawancin kafirai ba su san da wannan ba, saboda haka suna hana mutane zuwa wato ainihin kewaye ɗakin Kaaba, sai yasa Allah ta'ala yake musu azaba, ya musu a yaƙin Badar, ya musu kuma a fatahu Makka, an ba manzo sallallahu alaihi wasallam izini ya shiga garin da yaƙi, kuma ya je ya fatattake su, saboda haka Ubangiji ta'ala ya azabtar da su da hannayen mu'mini. To daga cikin wato wuraren da suka hana a kewaye ɗakin Kaaba akwai lokacin Hudaybiya, wato sulhul Hudaybiya, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mafarki ya gan shi yana kewaye ɗakin Kaaba shi da sahabbansa, gashi sun yi harama, sun je sun yi umra, sun kewaye ɗakin Kaaba har sun wasu sun yi aski kwalkwal, wasu sun yi tsaye. To mafarkin annabawa gaskiya ne, shikenan manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa sahabbansa ku tashi mu tafi, saboda ya zaci a wannan shekaran ne za su yi wannan umra. Sahabbai suka dunguma mutum 1,400 kawai, ta riwaya da 500 suka tafi za su je su yi umra, suka yi harama a Zulhulaifa a shekara ta 6 bayan hijira. To amma kafin su ƙarisa Makka, kafiran Makka suka ce ba za su basu su shiga ba, ai sun zo su yaƙe su ne, ai da su kwace musu ɗakin Kaaba ne, shikenan suka shirya yaƙi idan manzo sallallahu alaihi wasallam zai shiga da shi da jama'arsa. Aka kamo hanya za a zo a yi umra, manzo sallallahu alaihi wasallam ya tura musu dan aike cewa fa ba fa ya zo yaƙi ba ne, bai zo yaƙi ba, ya zo ne umra kawai, gashi ma ba makamai a tare da su, amma suka ce ba su yadda ba, suka turo wakilansu suka zo suka ga sahabbai ba da shirin yaƙi suka zo ba, har manzo Allah ya tsawa yake idan suka tinkare mu suka kusa su iso mu yan aikin, to dukkanin mu tashi mu kama talbiya, labbaika allahumma labbaik, labbaika la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika laka, kaga duk wanda ka ganshi da harami ina labbaika allahumma labbaik, ai ba yaƙi ya zo yi ba, ya zo ya kewaye ɗakin Kaaba ne, ya zo ya umra ne, to amma suka ce sam ba su yadda ba. Abin da ya hana suka ce ai ko da ba yaƙin suka zo ba, ya riga ya yaɗu a duniya cewa sun zo ne za su fi ƙarfinmu su zo su shiga ɗakin Kaaba, saboda haka suka ce abin kunya ne su bari, idan sun bari manzo sallallahu alaihi wasallam ya shiga umra, to ai za a ce manzo sallallahu alaihi wasallam da jama'arsa sun fi ƙarfin Qurayshawa, saboda haka suka ce ba za su shiga wato ainihin ɗakin Kaaba ba, suka hana su je su yi umra. Kaga suna hana abi ne, abi tafarkin Allah, suna hana abi wato aje ayi umra a ɗakin Kaaba, shikenan da sabbin wannan ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya yadda cewa ayi sulhu ba za a yi umran a wannan shekaran ba. Bayan ya aika sayyidina Usmanu ya je ya gaya musu babu fa maganan yaƙi sun zo su yi umra ne, suka ce ba za su yadda ba, amma sayyidina Usman yana so shi ya je ya yi umran, sannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya koma yace musu ba zai iya yi ba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba, saboda haka ya dawo kafin ya dawo labari ya zo ya cika cewa ai an kashe sayyidina Usman, kafirai sun kashe shi, a ka'ida kuma dan aike ba a kashe shi, dijin da ake gaba ake yaƙi in kuka tura dan ake ba za ta bashi ba shine kaidar yaki kamar da aka ce an kace shi manzo sun ce to yanzu kan dole ne mu shiga mu yaki ko da za a kare to da aka kowa ya zo ya mubaya'a yi mu hanu da shi ya dauki alƙawari babu gudu babu dada ba za a shiga maka tun da an kashe sayyidina Usman haka aka zo ana wannan alƙawarin kowa ya zo ya hanu da manzo sun ya bada rayuwarsa ko da za a kare za a shiga duk suka yi mubaya'a karkashin bishiya har Allah ta'ala ta zakar radiyallahu anil mu'minina id yubai'unaka tahta ash-shajar Allah ya yarda da mu'minai yayin da suke maka mubaya'a a karkashin wannan bishiya ana nan a haka an shirya za a tafi yaki sai na Usman baya nan manzo sai ya dauki hannunsa na hagu ya tsora a dama yace to Usman ma nayi masa mubaya'a shi ma ya samu wannan darajar shikenan sai ga sai na Usman ya dawo a kai rade rade ake ba kashe shi ba shikenan da ya dawo aka ce ai gashi an yi mubaya'a yace to ni ma zan yi na kaina shi ma ya hannu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya shiga cikin wa'inda Allah ta'ala ya yarda da su kuma wanda suka yi mubaya'a a wannan waje to daga baya sai suka aiko Suhayl ya zo ya ce musu ya ce wa manzon Allah sallama babu ba maganar yaki saboda haka ba za su taba yadda ba shikenan manzon Allah sallama sai ya ce to mu hakura da yakin nan amma ai sulhu aka zo aka rubuta sulhu aka sa ka'idodi ka'ida ta farko ba za a yi umra a wannan shekarar ba sai wata shekara amma sun yadda wata shekara a zo a yi ka'ida na biyu babu yaƙi tsakaninsu da musulmi har zuwa shekara goma amma sun wurwure wannan alƙawari suka kashe wasu musulmi shi yasa a shekara ta takwas aka zo aka yaƙe su aka buɗe garin Makka da yaƙi ta zama garin musulmi sannan ka'ida ta uku shine duk musulmin da ya je Madina wanda ya musulunta ɗan Makka ya je Madina to za a dawo da shi amma duk dan Madina da ya dawo maka kuma za a rike shi ba za a maida shi ba kaga wannan abin nan yana da tsauri ma'ana in wani dan Makka ya musulunta ya je Madina to za a dawo Qurayshawa shi amma in wani daga Madina ne kuma ya baro Madina ya zo Makka a matsayin yayi ridda to shi kuma ba za a maida shi wato ainihin Madina a masa hukunci ba wa'annan ka'idodi masu tsauri duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da su aka zo aka rubuta takarda akan wa'annan ka'idodi aka fara da bismillahir rahmanir rahim za a rubuta wannan takardan wannan haza ma salaha bihi muhammadun sallallahu alaihi wasallam ko rasulullahi quraishan sai su hali yake to a cire bismillahin nan mu ba mu san shi ba sai dai a rubuta bismika allahumma wanda suna inkarin sunan allah arrahman yace kuma a cire rasulullah yace law arafnaka rasulullahi lama qatalnaka da mun yadda kai manzon Allah ne da bara mu yake ka bai to da ka ba mu min Muhammad bin Abdullah a rubuta Muhammad dan Abdullah manzon sun yace a rubuta amma a lokacin sai na Ali yace wallahi bazan iya goge Muhammad rasulullahi in rubuta Muhammad bin Abdullah manzon sun yace a nuna masa wurin aka nuna masa ya goge haka aka rubuta wannan to a lokacin kuma sai na Ali shi ma sai na Abubakar ya nuna Umar ya nuna damuwarsa akan me za a dauki wannan kaskancin ya kamata a je a kurzu yaki ko da za a mutu ne kawai sai na Umar yace ya rasulullah alasna ala alhaq wa hum ala albati mu ba akan gaskiya muke ba so suna kan barna manzo sun yace haka ne alaysa qatalana fi aljannati wa qatalahum fi an-nar mu in aka kashe mu ba aljanna za mu tafi ba so kun aka kashe su wuta ne manzo sun yace i sai ce to fa bima nu'id daniyata fi dinina akan me za mu dauki kaskanci irin wannan ya rasulullah mu shiga man ko za mu kare manzo sun yace mu yan kadan ne kuma ba zan yi abin da Allah bai umarce ni ba Allah bai ce in shiga yaki ba shikenan ya ji damuwa ya wajen Abubakar ya je ya koka masa ya maimaita masa irin tambayar da ya manzo Allah ta sama Abubakar ya bashi irin amsar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi kuma ba nan aka yi daga nan sai na Umar ya hakura shikenan aka hakura kuma aka dawo aka saukar da inna fatahna laka fatham mubina lalle mun bude maka garin Makka budewa mabayyani me yake nufi zaka shiga garin Makka a baka garin Makka ka mallaki garin Makka ma'ana wannan sulhu albishir ne cewa Makka ma za ta zama wato taka gaba daya shikenan aka karanta sayyidina Umar sayyidina Umar yace dama wannan alaman fatau Makka ne aka ce i alama ne na cewa Makka ma gaba dayan ta za a mallake ta sannan zai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakuri yace a nema masa gafara wannan jayayyen da to wannan shine hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi wato shiga masallaci mai alfurma amma da shekara ta zagayo dama alƙawarin za a zo a yi umra kuma an yi wannan umra ana ce mata umratul qada wato umran ramuwa da da suka zo da haraman su dole sun warware a kaida in kai harama da umra ko aikin haji aka ana ka shiga to kai aski ka yanka hadayanka ladanka kaman kai manzo sun ya ce kowa ya aski ya yanka hadaya amma ba wanda ya motsa wai ya fada ya sake fada mutane suna gani akwai kaskanci wannan a shiga mana ko da za a mutu to da sabon manzo Allah ya tsama jarumai ne manzo sun ran sai bace ya tafi wajen matarsa Ummu Salama tace me da me yake damun ka na garin ka bace tace baki ga sabai na nace su aski sun ki ba nace su so kira kuma su sun ki ba sai Ummu Salama tace to ya rasulullahi ka je kai ka kama soki na kara kuma kar kai kowa magana ka kira me aski ya maka in sun ga kai kai ma su ma za su fi shike ne je kama soki ra kuma sa duk suka kama soki ra kuma ya kama aski suka kama ga juna aski suna neman su yayyanki juna shike nan sai ta bada shawara aka sa Ummu fita to haka nan aka koma da shekara ta zagayo aka zo aka yi wannan umran amma manzo Allah sawa ya zo da makamansa ko ta kwana ba irin wancan zuwan ba na shekara ta shida ba saboda haka yake mu je da makamanmu na yaki idan babu yaki mu aje makamanmu a bayan gari mu shiga mu yi umra mu fito in kuma sun ce yaki za a yi to a kubza ta kawai haka haka aka je amma da aka je sai ba su nemi yakin ba suka ba manzo Allah sawa dama ya je ya shiga dakin Kaaba ya umra ya sake dawowa wannan kuma ya gaskanta mafarkin da wato ubangiji subhanahu wa ta'ala yasa yayi wanda shi ma wahayi ne shine laqad sadaqa Allahu rasuluhu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al masjid al harama insha Allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafu saboda haka Allah ta'ala ce sai an gaskanta maka wannan mafarki zaka shiga masallaci mai alfurma kuma kai umra a ciki ku yi umra ku kewaye dakin Kaaba wasu su yi aski kulkul wasu kuma su yi sai kuma haka din aka yi aka je aka yi wannan wato ainihin umran anan manzo Allah ta sama yake cewa Allahumma arhamil muhalliqin ya Allah ka ji kan masu kulkul a umran nan sabai suka ce wal muqassirin ya rasulullah da masu saitayin ma manzo Allah ce Allah ka ji kan masu kulkul suka ce da masu saitayi Allah ka ji kan masu kulkul suka ce da masu saitayi yace to da masu saitayi dan aka yi mai kulkul addu'a sau uku a umran sannan aka yi wa mai saitayi addu'a sau daya wannan shi yake nuna yin kulkul a umra ko aikin haji ya fi lada akan rage gashi ai ubangiji ta alama cewa muhalliqina ru'usakum sanati wa muqassirina to da aka sanda aka fadi masu kulkul sannan aka fadi wato ainihin masu saisai to Allah ta'ala ke sa Allah ta'ala ke ba zai kyale su ba tunda sun hana manzo Allah ta sama shiga masallacin Kaaba to ubangiji ta'ala zai azabtar da su azabtarwan kuma shine za a shigo garin Makka da yaki a zo a yaƙe su a kwaci garin Makkah kuma hakan ne ta kasance a shekara ta 8 da suka warware wannan alƙawari sabon manzo Allah sama ya zo da sahabban sa mutum 8000 suka ci garin Makkah da yaƙi aka rusa gumakan da ke jikin Makkah guda 360 sannan aka karbi makullin Kaaba garin Makkah da Kaaban duk ta zama ƙarƙashin ikon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya cika masa alƙawarin sa kuma ya sa ya ga bayan makiyarsa sai Allah ta'ala ya ce
وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون
وبنجي تعالى وما كان صلاتهم سوكا فريفا صلى سبتكسا جيبا عند البيت يا وجن لكن كاوا إلا مكاء فاتي فيتو wa tasdiyatan da kuma tafi fa zuqul azaba kudandani azaba bima kuntum takfurun da kuka kada abin da kuka kada sabbin abin da kuka kasance kuna kafircewa wato anan ana gaya mana halin kafirai a dakin Kaaba idan musulmi suka zo suna sallah a dakin Kaaba maimakon kafirai su yi sallah to su ba sallah suke ba suna yin fito da kuma tafi kun san fito ai ko ba zan faɗe shi ba wani malami ya yi fito sai aka zo aka dinga maimaitawa ba bukatar sai ka yi misali saboda haka ba wanda bai san fito ba saboda haka fito za suka dinga fito suna tafi suna fito suna tafi suna yin haka saboda me saboda su tada hayaniya a inda ake ibada musulmi suna sallah su kuma suna me hayaniya kuma fito ma ba ɗabi'a ce ta musulmi ba ko yanzu ka ga mutum yana yi kawai a hanya yana tafiya kawai arni za ka ɗauke shi kai ka san ba musulmi ba ne in kuma musulmi ne to lalataccen musulmi ne to da ka sai su kama fito suna tafi suna fito suna me suna tafi to Allah ta'ala yake to wannan shine suke a maimakon sallah Abdullahi ibn Abbas yace quraisha sun kasance suna kewaye dakin kaba tsirara ne suna fito kuma suna tafi wannan shine aikin su to kaga wannan shine zai abinda zai bambance maka ibada da hayaniya kaga ibada zikirin Allah ne a cikin nutsuwa ake yin ta idan musulmi yana kewaye dakin kaba a nitsi zaka gani a cikin suturansa yana addu'o'in sa yana ambaton Allah haka idan yana zikirin sa a nitsuwa ana ambaton Allah amma yin hayaniya a wajen ibada a wannan ba ta musulmi bane ka zo ka dinga hayaniya a wurin ka tada hankali ka zo kana ta rawa kana tsalle kana ta ihu a wajen ibada to wannan bid'a ne a addinin musulunci kafirai su ne suke irin wannan so da haka ubangiji ta'ala anan yana gaya mana cewa in ana sallah fa suna son su rikita musulmi ne suna fito suna wato ainihin tafi to da haka ubangiji ta'ala da sababin wannan sai ya musu azaba sai ce fazuqul azaba ku dandani azabar Allah shine azaban kisa da riba cewa musamman a yakin Badar da sababin kafircin su Allah ta'ala ya tsora musulmi a kansu aka kakkashe su sannan aka ribata na riba cewa aka kashe mutum 70 manya-manya aka ribato mutum 70 manya to da haka shikenan an ci me an ci ragonsu to Allah ya azabtar da su da hannun mu'minai kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa cikin suratul tauba قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين كياكي كافري الله تعالى زي عذاب فرد سودة حنا يم أي ما أشي كي كبجي أبو تنغا بانكا كغباين سا يا زي أكان أشي وني نيما كما غاني سا أشي كي دكان كني كما سما غاني دون وني زي ما كما غاني سا كان تيا في كرفين تكي نمو كاكش وجن حكومان أشي كي كي ما غاني أبونكا to Allah ta'ala ya tsora mu'mini akan kafirai suka azabtar da su suka kaskantar da su Allah ya taimake su akan kafiran sannan Allah ta'ala ya ce ya warkar da zukatan mu'minai ma'ana haushin da mutum yake ji wane ya sa shi a gaba wane yana neman ya kashe shi shi in ya samu dama ya ga bayansa don Allah ba murna da farin ciki zai ba shikenan abin da ke yawo a kirjinka na bakin ciki an yaye maka to wannan gatan ya ta aka yi wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin Badar suka ga bayan kafuransu da kansu aka gwabza yaƙi suka ci nasara akan kafirin daga nan kafirin shikenan suka daina tsokanan a yaƙin Badar da yaƙin Uhud to kaga Allah ta'ala ya haka ne domin ya warkar da zukatan wato ainihin mu'minai su kuma wa'annan a azabtar da su su dandani azaba saboda kafircin da suke yi sai Allah ta'ala ya ce
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون
الله تعالى إن كفرت كافري ينفقون أموالهم سنة شيرد دوكي وينسوا ليصدوا عن سبيل الله دنسوا تري تفرك الله سبحانه أبي wato suna ba da dukiyansu don su hana shiga musulunci kuma a yaƙi mu'mini a yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ya ce fa sayunfiqunaha da sannu za su ciyar da dukiyar nasu su yi ta barnata dukiyarsu thumma takunu alaihim hasaratan sannan ciyar da dukiyar ya zama nadama a gare su asara a gare su thumma yughlabun sannan kuma a zo a rinjaye su Allah ta'ala ba mu'mini karfi su rinjaye su wallazina kafaru wa'inda suka kafurce wa Allah ta'ala ila jahannama yusharun za a tara su ne a aika su zuwa ga wutar jahannama ubangiji ta'ala yana ba mu wato labarin halin kafirai a lokacin da suka ga an ci galba a kansu a yaƙin Badar sun zama abun tausayi to shikenan su fa Qurayshawa da suka koma yan kaɗan ɗinsu masu rauninsu da suka koma sai suka ce to yanzu abin da za a yi masu kuɗinmu su taimaka mana da dukiya domin mu je mu abin nan mu je mu yi saddu wato mu yi zagon ƙasa wa addinin Muhammadu wato mu hana mutane shiga addinin musulunci sannan kuma mu ƙara shiri na yaƙi domin mu ga bayan musulmi suka ce duk wani mai kuɗi ya kawo a dinga tattarawa a kawo kawai domin a je a yaƙi musulunci to shine ubangiji ta'ala ya saukar da wato ainihin wannan ayan yana ba mu labarin cewa waɗanda suka kafurta ba suna ciyar da dukiyansu ne domin su hana mutane bin tafarkin Allah, domin su hana mutane addinin Allah. Allah ta'ala ce lalle za su ciyar da dukiyar, amma kuma a ƙarshe za ta zama musu asara, domin ba za su iya ganin bayan musulmi ba, ba za su iya ganin bayan musulunci ba. Wannan kan Allah ya ɗauki alƙawarin wannan kafirai ba za su ci galba akan musulunci a ce ya zama tarihi ba. Allah ta'ala zai cika haskensa, su ne suke ƙoƙarin su bishe wannan hasken. Yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurahu walau karihal kafirun. Suna son su bishe wato hasken Ubangiji ta'ala shine musulunci da bakinsu. Allah zai cika haskensa ko me, ko da kafirai ba sa so. والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ko mushrikai ba sa so addinin Allah sai ya daukaka. kuma tunda manzo Isma yazo ake gugurmaya, ake son a ga bayan addinin, har ya bar duniya ba a ga bayan addinin ba ƙara ƙarfi yake. kuma har a yanzu nan akwai masu zagon ƙasa ga addinin musulmi. yanzu ba ana yaƙi ne kirkire ba, ana yin algazawul fikri ne, tunanin mutane ake yaƙa, tunanin musulmi ake yaƙa. ga ka kai musulmi ne amma baka da kishin addinin ka, a cire maka kishin addini yanzu abin da ake fama kenan. to amma duk yanda za su yi kuma na Allah baya karewa. za ta zalo da'ifatun min ummati zahirina alal haqqi la yabghuhum man kazalam. ba za a bushe ba har duniya ta tashi akwai wasu jama'a masu riko da addini, in ma baka taimake su ba ma wannan ba zai cutar da su ba, suna nan suna riko da addini. to da haka duk zagon ƙasa da kafirai suke yi wallahi ba za su ga bayan addinin musulunci ba har duniya ta tashi. saboda haka kafirin farko sun yi irin wannan, sun ba da dukiyoyinsu, sun sadaukar da lokutansu domin su daƙile addinin musulunci, amma kuma abun ya gagare su. saboda Allah ta'ala ya yi alƙawarin zai taimaki manzanninsa. Allah ta'ala ya ce la'aqlibanna kataballahu la'aqlibanna ana wa rusuli. Allah ya kaddara ya ce sai na yi rinjaye ni da manzannina. wa laqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Allah ta'ala ya ce mun riga mun rubuta, ya riga ya wuce mun kaddara, lallai wato sai manzanninmu sun yi nasara, kuma lallai ayi rundunanmu za su yi nasara. saboda haka za mu taimaki manzanninmu, kuma rundunanmu muminai su ne masu yin nasara. saboda haka duk inda aka yi tangal-tangal dai na Allah ba zai kare ba. saboda haka Ubangiji subhanahu wata'ala sai ya taimaki wato addininsa. idan ka duba ƙasar Burma yadda ake feɗe musulmi a kashe su, ana feɗe namansu, amma duk da haka ana musulunta ne, duk da haka ba a daina addini a ƙasan ba. saboda haka in sun kashe na Burma za su kashe na sauran abin nan ƙasashen musulmi ne, ba su yi san su ba. saboda haka addinin Allah zai ci gaba ko da kafirai ba sa so, ko da suna zagon ƙasa ba abin da zai hana. Ubangiji ta'ala ce wallazina kafaru ila jahannama yusharun wa inna subaka furta su sani fa za a tara su zuwa ga wutar jahannama ne a jefa su. hasbuhum jahannamu yaslawnaha fa bihi almasir. wutar jahannama ta ishe su za su shige ta, ta kona su tir da wutar, tir da makoma ita ce wutar jahannama. to da haka duk wanda ya kafirci duk anan duniya ne zai abun da yi, amma akwai ranar kintillanci shine idan aka je lahira zai je shiga wutar jahannama ta kona shi yayi nadama, kuma babu daman ya zo ya gyara, ba za a dawo da shi duniya ya gyara ba, zai dandane azaba ne dinki ba dinki. sai Ubangiji ta'ala ya ce
liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib wa yaj'ala al-khabitha ba'dahu 'ala ba'din fayaghkumahu jami'an fayaj'alahu fi jahannam ulaika humul khasirun.
Ubangiji ta'ala ya ce zai jefa kafirai a wutan jahannama ba don komai ba, ne yamiza Allahul khabitha, don Allah ya bambance mummuna mina tayyib daga mai kyau, wato ya bambance kafirai da muminai. in an je lahira ko da anan kila wani kafiri zai zamana ya fi wani mumini jin daɗin rayuwa a zahiri, amma an je lahira fa Allah zai bambance. kafiran nan za su tafi wutar jahannama ne, muminai kuma za su tafi aljanna. saboda haka Allah zai tura kafirai zuwa ga wutar jahannama don ya bambance mai kyau da mara kyau. al-khabith shine abu mara kyau, nan an siffanta kafiri da khabith saboda wato muninsa da ƙazantansa da shirkan da yake wa Allah ta'ala. shi kuwa mumini an siffanta shi da at-tayyib, abu mai kyau mai daɗi saboda imanin da yake da shi da tsoron Allah. sannan wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'd. Allah ta'ala yace zai sanya kafuran wato kazaman shashin su akan shashi, fa yarkumahu ya hauhawar da su jami'an gaba daya, wato a tsora kafuri wani kan wani wani kan wani, fa yaj'aluhu fi jahannam, ya zai sashi a wutar jahannam. Wato in an zo sa kafuri wutar jahannama, ba wai da kwa dai za a jefa ba, zo wannan a killa shi, a zo a'a za a tattara su ne a tura su gaba daya kawai wani kan wani, shikenan su shiga wutar jahannam. Yanzu ka kwatanta kamar a ce wasu mutane ne ana so azabtar da su, sai a tona katon rami, shikenan idan kowa za a dan jefa shi haka da sauki, amma zo na katon rami sai a zo baki rami a tattara su sai a tura su gaba daya wani kan wani wani kan wani, wani kafin ya isa wuyansa ta kare, wani hannunsa ya kare, wani numfashinsa ya dauke da makamancin wani, to haka za a yi wa kafin saboda cincirindo, su zo su shiga wutan cikin cincirindo, a an giza su a cikinta, in ji Ubangiji ta'ala, wani kan wani za su zama mutarakimun, wato wani kan wani. Allah ta'ala ce ula'ika humul khasirun, wannan su ne wanda suka yi asara, sun yi asaran duniya da lahira, ka gama rayuwanka karshenka ta zama wutar jahannama, wani riba ka ci a rayuwa, ya zama aikin banza, ya zama kariko mutane duniya, don duk daɗin da ka ji ana tsoma ka a wutar jahannama tsomawa ɗaya, wallahi tallahi ka manta da wannan jin daɗi. Manzala sun ce za a zo da wanda fi kowa jin daɗi a duniya amma dan wuta ne, a tsoma shi tsoma ɗaya wutar jahannama, a tambaye shi hal dukka na'iman qatu, ka taɓa ɗanɗanon wata ni'ima a duniya? Ya ce rabbi wallahi ma marra bi na'imin qatu, ya ce ya Allah, ya ce Allah wallahi na rantse da Allah ba wata ni'iman da na taɓa ji, sai ya rantse da Allah bai taɓa jin ni'ima ba, kuma ya fi kowa jin ni'iman, ya fi kowa jin daɗi, ya ce wallahi ba daɗin da ya ji a duniya, tsomawa ɗaya na wutar jahannama ya mantar da shi. To haka nan kuma za a zo da wanda fi kowa shan wahala a duniya amma ɗan aljanna ne, sai a tsoma shi tsomawa ɗaya aljanna, sai a fito da shi, sai a ce masa hal zubta busan ƙatu, ka taɓa shan wahala a duniya? Sai ce wallahi ma marra bi busan ƙatu, to wallahi ban taɓa shan wahala ba, tsomawa ɗaya aljanna ya mantar da shi wahalar duniya. Sai ka duk wahalar da za ka sha in ka zama mai imani mai tsoron Allah, wallahi tallahi zai wuce. Za ka tambayi wanda da talaka ne yanzu ya yi kuɗi, wahalan da yake sha a da lokacin da yake talakan yanzu yana jin ta a jikinsa ne? Baya ji, ya zama kamar mafarki. Ka tambayi mai kuɗin da ya talauce yanzu baya da komai, jin daɗin da yake a daɗin kafin ya talauce lokacin da yake da arziki a yanzu yana jin daɗin a jikinsa ne? Ya manta da wancan jin daɗin. To haka nan lahira, in ka je lahira komai zai canja maka, rayuwa ce ta dindindin, rayuwar duniyan za ka ganta kamar wato ainihin a mafarki ne, kamar ma mafarki kai. Saboda haka kada ruɗe ka, kada ka wato bar addininka ka kama wani abu daban. Ubangiji subhanahu wataala ya ce zai bambance kafurai da muminai, zai bambance ƴan aljanna da ƴan wutar ranar alkiyama a cikin suratul Rum. Allah ta'ala ce wa yawma taqumu sa'atu yawma idhin yatafarraqun, ranar da alkiyama za ta tashi, a wannan ranar ne fa mutane suke me suke bambanta, kaga dan fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'i, wasu sun tafi aljanna sun tafi wutar jahannama. A suratul Yasin za a ce wa kafirai wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, ya ku mujrimai ku ware gefe, wuta za ku tafi ku, ku ware, sai su ware sun san wuta za su tafi. Mutane ne a abin nan a nan, ka kaddara kamar a nan duniya mutum 500 suna wuri daya, to akwai masu laifi, sai a ce masu laifi su ware, su ware, za a tafi da su gidan yari. Duk wanda aka yi hukuncin gidan yari ya ware kansa, shikenan sai su ware, sai a kama su a tafi da su. To a ce wannan kuma su ware za su tafi wutar jahannama, kaga abu ya lalace kenan. Saboda haka ka zama, ka zama mutumin kirki, ka zama wato ainihin bawan Allah. Sannan tun a nan duniya Allah yana ware mutane kirki da mutanen banza, ko a nan duniya, domin rayuwarsu ba ta zama ɗaya ba, wannan rayuwa ta addini yake, wannan kuma rayuwa ta shargoliya yake, wannan mumini ne wannan kafuri. Ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib, a nan duniya ma Allah yana bambancewa, zai jarrabe ka don imaninka ya bayyana, don ka koma zuwa ga Allah ta'ala. Ta yadda kafirin an jarrabe shi, shi tsara dunya yake cikin kafirci, sai kuma kana dawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. To tun a nan duniya rayuwar ba ɗaya ba ne, shi yasa in ka ga mumini kana iya gane shi ko a hanya ne, in ka kafiri za ka gane, saboda akwai rinin da Allah ya masa, sibghatullah wa man ahsanu min Allahi sibgha, rini ne na Allah, wafi Allah iya rini, mumini daban yake. In ka ga mumini ya saje da kafirai a bai rike imaninsa ba ne, yana koyi da kafirai ne bai rike imaninsa ba, to in yi haka ubangiji ta'ala sai tsare shi wannan rinin da yake da shi na musulunci sai ya bishe sai ya dawo kafuri ko hadari mota aka yi in ana ware musulmi ba wanda ya san shi sai a jefa shi a cikin kafirai kaga yayi asarar duniya da lahira Allah ya sauke ubangiji ta'ala ce kul lil ladina kafaru
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين
ubangiji ta'ala ce kul ka gaya musu kul lil ladina kafaru ka gaya wa'inda suka kafirta ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam in yantahu idan suka hanu daga kafircin da suke yi da yakan musulmi da suke yi da nuna adawa wa musulmi da zagon ƙasa wa addinin Allah suka dena yughfar lahum ma qasalafa za a gafarta musu abun da ya wuce na laifin kukansu Allah bai kama su da laifin da suka yi a can baya ba amma wa in yaudu in suka sake dawowa kuma suka ci gaba da barna a bayan ƙasa suna kafirci suna yakan musulmi to faqad mabas sunnatul awwali sunnan mutanen farko ta shuɗe wato al'adan Allah na azabtar da mutanen farko ya shuɗe an ba ku labarin sa to kuma za a muku irin wannan anan ubangiji ta'ala kamar yana kiran kafirai ne su zo su tuba su koma zuwa ga Allah ta'ala idan suka tuba Allah ta'ala zai gafarta musu wato rahama ce ta ubangiji ta'ala duk kafircin da mutum yayi duk cutar da addini da yayi ran da musulunta kawai an gafarta masa wato Amr ibn al-As ya zo ya samu manzala ta sama zai masa ba'a yace fa akwai sharadi shi fa yana son sharadin sa shine in za a gafarta masa duk abin da ya faru a baya sannan sai ya karbi musulunci sai manzala ta sai yace masa ya Amr amma ta'limu anna al-islam yahdi ma kana qablahu wa anna tawbata tahdi ma kana qablahu baka san musulunci yana rusa abin da ke kafin sa ma tuba tana rushe abin da ke kafin ta duk barnan da wallahi fir'auna da ya musulunta kafin ya zo dunya a cikin ruwa da Allah zai karbi tubansa kuma ya yafe masa duk abin da yayi na kafirci da zalunci da kashe banu isra'ila ne amma bai musulunta ba a lokacin da ya dace to haka nan duk wani kafiri da ya kafirci ko ya ta'addanci idan ya musulunta Allah sai ya yafe masa to da haka islamu yahdimu ma kana qablu kamar yanda idan mutum yayi aiki na sabon Allah ya tuba ubangiji ta'ala yake karban tubansa to shine ma'anan wannan kul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qasara kaga ya wa'inda suka kafurtan nan idan fa suka hanu daga kafurci da yakan musulmi za a gafarta musu ba abin da ya gabata za a gafarta musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin bukhari da muslim yace man ahsana fil islami lam yu'akhadh bima amila fil jahiliya wa man asaa fil islami ukhidha bil awwal wal akhir wanda yake musulunta ya kyautata addininsa ba za a kama shi da abin da ya aikata a zamanin jahiliya ba wato kafin ya musulunta ba amma idan ya so shi go musulunci ya kama barna sai a kama shi da laifin yanzu da na baya in yayi kafirci a cikin musuluncin saboda haka duk wanda ya tuba Allah yana karban tubansa kuma ubangiji ta'ala yana son bayan sa da rahama ne shi yasa bai kunna kofar tuban ba da za a ce duk wanda ya kafirci shikenan ko ya tuba ba za a karbi tubansa ba kaga shikenan sai ya ci gaba da kafircin wanda yake san kai ko ya tuba ba za a karbi tubansa ba sai ya ci gaba da kashe al'umma wanda kuma Allah ta'ala ya buɗe kofar Allah buɗe take Allah yana karban tuban kuma manzo sun yace Allah yana farin ciki da tuban mai tuba fiye da ɗayan ku a ce ya je cikin jeji yana tafiya raƙumin sai ya bata da guzurinsa gaba ɗaya kuma in yayi gaba halaka zai in yayi ba ma halaka zai yi sai kawai ya kwanta ya nema ya risa ya zo ya kwanta a gindin bishiya yana jiran mutuwa ta dauke shi ya tabbatar zai halaka kawai yana daga idon sa sai ga raƙumin sa ya dawo gashi nan kusa da shi wani irin farin ciki zai yi farin cikin ya wuce gona da ya wuce misali har a wurin yace Allahumma anta abdi wa ana rabbuka saboda farin ciki yace ya Allah kai ne bawa na ni ne ubangijin kai na so yace ya Allah kai ne ubangiji na ni ne bawa abin nan ni ne bawan ka manzo sai yace akhda min shiddatil farai yayi kuskure saboda tsananin farin ciki to Allah yana to yana karban tuban sa Allah yayi farin ciki yana farin ciki da tuban sa fiye da wannan mutumin wannan raƙumin sai bata daga baya ya gani mutumin da ya kashe rai 100 ba daya ya je tambayi wani ya ce don Allah zan iya tuba na kashe rai 99 ya tambayi wani jahili mai siffar malamai shi ya dauka malami ne irin masu ibadar nan wanda ba su yi karatu ba sai ce kai rai 99 ina Allah ba zai gafarta maka ba zai bi ka wuce gafara sai zare takobin sai sare wuyansa ya cika tadarinsa kawai a to dan Allah ba zai gafarta maka ba sai ya cika da morewa ba kawai to ya cika tadari daga baya sake yin nadama yace to yanzu ya zai samu yayi fatawa a wurin sa sai aka nuna masa malami wanda ya san addini yanzu na kashe rai 100 ina son ito bai na tuba Allah zai karbi tuba na yace man lazi yahulu baina ko baina tuba wa zai hada ka tuba in ka tuba Allah zai karbi tuban ka sai ya tuba sai yace to ina baka shawara wannan garin akwai mabarnata a gari ka je gari kaza zaka samu mutane kirki karayu a cikin su ya kama hanya a hanyar kafin ya tafi fadiyar malaikun azaba suka ce namu ne malaikun rahama suka ce namu ne malaikun azaba namu ne rai 100 ya kake ba wani aikin da yi to da haka mu za mu dauke shi mu kai shi wuta malaikun rahama suka ce namu ne ai ya tuba ko bai wani aiki ba ya tuba in ka tuba kuma Allah yana yafe maka dukkan zunubanka suka kasa sasantawa wani guda Allah ya aika musu wani malaika a sura mutum yace bari in muku hukunci ku auna kasan ku auna inda ya fito da inda zai je ina yafi kusa in yafi kusa da kasan da ya bari malaikun azaba su dauke shi in yafi kusa da kasan da ya fito wanda zai je malaikun rahama su dauke shi a tafi da shi aljanna aka gwada sai aka samu yafi kusa da kasar da zai je din garin da zai je da take ta shikenan malaikun rahama suka dauke shi kai a wata riwayan Allah ne ya wancan garin mutanen kirkin wahayi yace gari ka matso sai garin ya dan matso saboda rahmar Allah tana da yalwa shikenan kawai da aka gwada aka samu take daya garin yafi kusa da shi sai aka dauke shi aka kai shi rahmar Allah subhanahu wataala malaikun rahama suka dauke shi to da haka in ka tuba Allah zai karbi tubanka kuma yana farin ciki da tubanka amma dai kai gaggawa da tubanka kafin lokaci ya kure maka don in ka zo mutuwa Allah bai zai karbi tubanka ba in kana gargara in rana ta fito sai ma Allah bai zai karbi tubanka ba to da haka ko sukun dai kar kai jinkiri domin a kowane sukun dai zaka iya mutuwa ba lalle ne a tashi da kai wannan karatu ba to da haka ka tuba ka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ya gafarta mana cikin mu Allah ya mana rahama Allah ya mana gaskiya ba mu yukun binke na mana ƙarya ba mu yukun nisantanta wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh